Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a yau Lahadi ta karshe a watan Yuli shekara ta 2022 da fatar an waye gari lafiya. Yanzu ba Alheri Grace Abdi ce tare da
Murtala Faruk Sanyinna da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa da ku. To bayan labaran duniya za mu ci gaba da kawo muku shiri na musamman kan jin mulkin da aka yi a jamhuriyar Niger da ke ci gaba da daukar hankalin kasashen duniya da kuma yasa kungiyar ECOWAS ta kira taron gaggawa da nufin shawo kan lamarin.
To kafin mu kai ga haka dai Murtala, na ga ka shirya domin ƙara mana haske akan yadda duniya ta waye gari.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci ga kuma cikakkun labaran duniyar. A yau Lahadi ake taron shugabannin kasashen kungiyar raya yammacin Afirka ta ECOWAS ko CEDEAO za su gudanar da wani taro na musamman a Abuja babban birnin Najeriya domin tattaunawa kan matakin da kungiyar ta sha alwashin dauka kan sojojin da suka yi juyin mulki a jamhuriyar Niger. Ita ko kungiyar kasashen Afirka ta AU a taron ta na majalisar tsaro da zaman lafiya a ranar Juma'a ta bada wa'adin kwanaki 15 ga sojojin da su gaggauta komawa barikokin su tare kuma da dawo da halattacciyar gwamnati a kasar. Kungiyar ta AU ta ce rashin sakin bazum a cikin wa'adin da ta shata zai iya haifar da daukar tsauraran matakai kan masu juyin mulkin. A nata bangare kuma Amurka ta gargadi sojojin na Niger da suka kwace mulki da cewa duk wani tallafi da Amurkar ke baiwa kasar zai tsaya har sai an saki bazum Mohammed a kuma mayar da shi kan mukaminsa. An yi garkuwa da wata ma'aikaciyar jinya ba Amurkiya da ɗanta a Haiti a cewar wata kungiyar agaji ta Krista a jiya Asabar kwanaki bayan da gwamnatin Amurka ta umarci ma'aikatanta da ba na muhimman ayyuka ba da su fice daga ƙasar Caribbean mai fama da talauci saboda taɓarɓarewar tsaro. An yi garkuwa da Alex Dorsenville da yaronta da safiyar Alhamis a kusa da Port-au-Prince babban birnin ƙasar Haiti a cewar wata sanarwa ta shafin yanar gizo. Ita ce matar daraktan kungiyar wadda 'yar kasar Haiti ce kuma an dauke mahaifiyar da yaron daga harabar Elroy lokacin da suke hidimar al'umma. Alex mace ce mai tausayi da kauna wadda ke daukar Haiti kamar gidanta da mutanen Haiti a matsayin abokanta da danginta, inji Elroy. Garkuwar da aka yi da su dai ta zo ne bayan da ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta fitar da sabuwar sanarwar gargadi kan balaguro. Tana mai cewa ya kamata Amurkawa da ke Haiti su fice da wuri bisa la'akari da halin da ake ciki na tsaro da kalubalen samar da ababen more rayuwa. A halin da ake ciki kuma kasar Kenya ta shirya jagorantar rundunar kasa da kasa a Haiti kuma za ta tura jami'an 'yan sanda 1,000 zuwa kasar da rikicin Caribbean ya daidaita da zarar an amince da tayinta, inji ministan harkokin wajen kasar a jiya Asabar. Kungiyoyin 'yan ta da kayar baya sun mamaye kusan kashi 80 cikin 100 na babban birnin kasar ta Haiti kuma munanan laifuka kamar satar mutane don neman kuɗin fansa, fashi da makami da kuma satar motoci sun zama ruwan dare. Sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres da Prime Minister Haiti Ariel Henry sun shafe kusan shekara guda suna neman shiga tsakani na ƙasashen duniya don taimakawa 'yan sanda, to amma babu wata ƙasa da ta karɓa kiran. Ministan harkokin wajen Kenya Alfred Mutua ya bayyana a cikin wata sanarwa da ya fitar a yammacin jiya Asabar cewa Kenya ta amince ta jagoranci rundunar sojojin ƙasa zuwa Haiti. Sanarwar ta ce alkawarin na ƙasar Kenya shi ne tura tawagar 'yan sanda 1,000 da za su taimaka wajen horarwa da taimakawa 'yan sandan Haiti don dawo da zaman lafiya a ƙasar da kuma kare manyan cibiyoyi. Ya ce har yanzu shirin tura dakarun na buƙatar izini daga kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma amincewa daga hukumomin cikin gida, inji shi.
Kada yi nisa nan gaba kaɗan, Murtala zai sake shigowa da ƙarin labaran duniya, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotannin namu da wannan rahoto da wakilinmu a birnin Ƙwanni ya haɗa mana a kan rufe iyakokin Niger da sojojin da suka yi juyin mulki a ƙasar suka yi da tuni. Al'umma ta fara kokawa da cewa jama'a sun fara ɗanɗana kuɗin su.
To akan haka ne Grace, wakilinmu a birnin Ƙwanni Haruna Mamman Bako ya yi nazari akan wannan lamarin ga kuma rahoton da ya haɗa mana.
Tun lokacin da majalisar koli ta soja da ta hambare bazun Muhammad da kan karagal mulki a ranar Laraba da ta gabata a jamhuriyar Niger sanarwar da sojojin da ke riƙe da madafan ikon ƙasar yanzu haka suka soma ɗauka shine na rufe iyakokin wannan ƙasar ta sama da ta ƙasa abinda na haifar da waɗansu matsaloli a wannan iyakar ta birnin Kwannin jihar ta wajen jamhuriyar Niger da Ilela local government ta jihar Sokoto wannan kuna faruwa ne ta la'akari da cewa Ilela local government tana da wata kasuwa ta ƙasa da ƙasa dake tattara mutane daga ƙasashe daban-daban da dama na yammacin nahiyar Afirka a kowane mako waɗansu ƴan kasuwa sun yi bayani yanda suke fama da rufe iyakokin yayin da waɗansu cewa lamarin da ƙasar ta samu kanta a ciki fatan alkhairi
Adamu san cikin farki kwani lalle mu magana na liki boda matsayin mu ne ƴan kasuwa abu dai ne wanda sai da mai addu'a ubangiji Allah ya sa dan alheri gare mu amma sai dai hakuri wadan mun so ba ko ba haka ba amma abu ne wanda lokaci Allah ya kawo dole mu bayyana yi haka Allah ya so ubangiji Allah ya sa wannan liki boda ya zan alheri gare mu su kuma da suka ubangiji Allah ya ba su ikon yin adalci su kyautata mu talaka
lalle wannan liki boda mu har yanzu dai sai mu ce alhamdulillah saboda muna nan muna gudanar da harkokin mu dai gurbatu dai mu dai mu hata alheri saboda shi al'amari da kaga ya taho kai dai ko ne iri na matsayin ka na dan kasa kai wata alheri
hasali mamalan tsala yayi bayanin fatan da suke wa kasar a cikin wannan lamarin
wannan al'amari na liƙe boda gaskiya ga wannan al'amari da ya faru muna fata matsayin mu na ƴan kasa na talaka mu dai a bar mu mu ta harkokin mu da duniya da kullun abinda ne muka fata mu duka gaba ɗaya kasar mu ta Niger da kowa da kowa Allah ba mu zaman lahiya duk abinda muka kira ga wannan shugabanni Allah ya sa su tunani a bari kowa shi harkoki ne gurgudo kowa ya samu abinda yake ubangiji Allah Allah ya tsare mu mu kwata duka muna ta ubangiji Allah ya kawo mana sauki kuma mu ci gaba da addu'a ta bisa duk abin da ka ga ya faru kai dai mutum kai fatan alheri
hukumomi na soja kan kanje iyakokin sama da na ƙasa ne don kar a yi amfani da wannan damar don tunkaro kasar kuma arcewa da kayayyakin gwamnati ko sulalewa da kuɗin kasar masu aiki kai komo na dakon mutane a wannan iyakar akan babura ko kuma agwagwa da bushe da ake kira daidaita sahu sun ce sun shiga halin la haula'i sanadiyar kulle iyakar
sunana dai da farko mamman na hanci wanda ka hai sani da suna hana president na daidaita sahu na birnin Kwanni da rike buda ya tasiri gare mu saboda dai ga munan zazzamni ga tsadan mai ga like buda ga makun muna da iyallai ko wannan da yake latizon kanshi na aiki ya tsaya mana ai sai ana zirga zirga ana musamman mu da abbakin iyaka sai ana shiga da hita ne muke samu aiki sannan ma ko anan cikin gida yanzu wanda ma ko cikin gidan wanda ai ya mai ko zandar ko ba su tafi ba bale mu dauko su mu kasu cikin gari domin ni ko ba yana cikin zaman tsardar
yanzu haka da jami'an tsaro ne suka ja daga a iyakar ta birnin Kwannin jamhuriyar Niger da Ilela local government ta jihar Sokoto tare da yawa duk wanda ɗan nufato su hannu domin ya yi ribas daga nesa ko ya haɗu da hushin jami'an tsaron da ke wurin Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
Harin kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga Murtala ya sake shigowa da ƙarin labaran duniya.
Kasar Saudi Arabia na shirin karɓar bakuncin wani taron tattaunawa kan Ukraine a birnin Jidda a ranakun 5 da 6 ga watan Agusta mai kamawa. Taron zai sami halartar jami'an kasashe kusan 30 na yammaci da wakilansu. Ciki har da India da Brazil da Indonesia da Masar da Mexico da Chile da kuma Zambia jami'an Ukraine da na kasashen yammaci na fatar taron tattaunawar wanda ya ware Russia zai kai ga samun goyon bayan kasa da kasa na bai daya ga muradun zaman lafiya na Ukraine kamar yadda jaridar Wall Street Journal ta rawaito a bangare daya kuma sojojin General Wagner na Russia kimanin 100 ne suka matsa kusa da kai iyakar kasar Poland a cewar Prime Minister kasar ta Poland Mateusz Morawiecki a jiya Asabar Poland daya daga cikin kasashen kungiyar kawance ta NATO tana bayyana bacin rai kan cewa ta da wani rikici akan iyakarta kan iya faɗaɗa yakin zuwa cikin kasar ta. Dubun dubatar Isra'ilawa ne suka mamaye tuna jiya sabar domin zanga-zangar nuna kin jinin gwamnati da ci gaba da tsarin ta na yin garan bawul ga bangaren shari'a duk kuwa da kalubalen da ya fuskanta. Masu zanga-zangar da ke daga tutocin Isra'ila sun yi jerin gwano a Tel Aviv cibiyar kasuwancin kasar suna ci gaba da gudanar da zanga-zangar adawa da matakan Prime Minister Benjamin Netanyahu. Har yanzu muna son kasar nan kuma muna kokarin gyara dukkan matsalolin ta, inji mawakin tim Ike Amram tun daga birnin Haifa dake arewacin kasar zuwa Eilat dake kan tekun Bahar Maliya.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Al'ummar kasar jamhuriyar Niger na ci gaba da bayyana mabambantan ra'ayoyi dangane da wannan juyin mulkin da ya faru a kasar su. Sai dai inda baki ya zo daya shine bukatar inganta rayuwar al'umma da kuma shawo kan matsalar tsaro. Ga abin da waɗansu suka shaidawa wakilin mu a Difa.
Wani ne wanda aka san da Ado Adam wanda aka shigira da Ado a gaskiya juyin mulki lallai kowa san mai da kasa ba ne. Su soji sun ce an yi juyin mulki game da za su samu ma kasa incinta. Inda gaske ne mu gani a kasa ga Difa ga Tilaveri dukka kowa san hannun yan ta'adda take. Kenan inda gaske ne ba sun yi ba don ra'in kansu, kuma indun sun yi don ra'in kansu ne sun cuci al'umman Nijar. Amma indun wani su cimma guri na zaman lahiya wannan wanda akwai a Nijar suka yi, wallahi talaka kowa yana gombansa. Amma nan da wata uku zuwa huɗu muka gani abin da yake ta na harkan farfula suka ɗauka ma kansu suka ce za su yi, kuma shi ya ɗauko muna gani kamar zai iya. Kenan yanzu su sojoji sun amshi mulki, inda gaske suke sun amsa ne don babu tsaro a Nijar. Mu gani a ƙasa a Nijar ɗin inda gaske suke, amma in dai ba da gaske suke ba ga Difa ga Tilaveri muna gani abin da zai biyo baya.
Sunana Fatima Muhammad. Jihar Difa yanzu akwai matsala a ciki kuma akwai a Tilaveri. To ka gani yanzu matsalan da muke ciki tsaro in sun yi su yi shi dan Allah, sai dai Allah ne zai kawo mana karshen wannan abu, kuma to Allah ya ba su ikon yi su kawo mana karshen shi.
Sunana Usman Ali Muhammadu wanda ake kira da Lomb a jihar Difa. A gaskiya in an ce yaki da ta'addanci ai shi shugaban kasa ba shi yake yaki da ta'addancin ba, ina zo su sojojin su ne suke yaki da ta'addanci, kuma su ne suka wuto suka ce wai shugaban kasa baya yaki da ta'addanci, su ne ba su yi aikin su ba ko shi ne bai yi aikin shi ba. Ni ana tunani in dai wannan ne dalilin kenan laihi na su ne ma tunda su ne ba su yi ba, kenan bai kamata a ce sun yi juyin mulki akan laihin abin da su ba su aikata ba, wannan aiki na su ne su ya kamata su yi. To alhamdulillah in kuma kaga har sun yi za su yi yakin ko ku a ce har sun yi, kenan dama ma da gangan ne suka kiya yaki don su yi juyin mulki tunda dama aikin nasu ne. Kenan yanzu in ma sun yi nan gaba sun yi shi ne dama don su yi juyin mulki, amma mu kuma fatan da muke yi bai ba juyin mulkin ba, duk wani ayyuka na kirki don Allah wanda shugaban kasa yake yi kasu tsaye damu na shi su ci gaba da yin shi, mu shine fatan da muke a yanzu.
Da farko dai sunana Abdurrahman Saleh Kajalla a Bagara. Akan sojojin mu abinda suka mana gaskiya muna goyon bayan su dari bisa dari, sun mana abin da muke so daidai. Inda gaske suka yi abin suka gani ɗan fahimhu labasa ya gyara kasa suka karbi kasa mu, to muna goyon bayan su gyara mana kasa a zauna lafiya. Bayan haka kuma juyin mulkin da suka yi gashi kasan mu na Difa da na Tilaberi duka dai ba cikin ba mu samu kwanciyar hankali da lumana da wasu wani sauransu ba. To zanda suka karbi mulkin nan kamata ya ce sun gyara kasan mu mun zauna lafiya. Idan har ba su gyara ba kenan gwanda ma ƴan fagen hullan su bari su aikace mulkin su.
Sunana Muhammadu Mari Sabelte. To abinda zamu ce juyi sun yi so jawa juyin mulki saboda tsoro. Saboda tsoro jagar cikin Tilaberi da Difa. Saboda shine sun yi juyin mulki. To a gaggautawa a yi abinda zai masalan na zai yankata. Su yi sauri su yi masalan nan.
Sunana Rahaji Tijani Muhammadu Malam Muhammadu. Mu dai abin da Allah ya kawo wannan abun Allah ne ya kawo. Da ja kenan abin da an ya riga ya yi abu shine abin da alheri Allah sa shine alheri. Kenan ya kamata mu jahadi fa ai kokari a kara mu tsoro dan saboda gudun rigar rama da ariya na yi wannan ya kamata a kara tsoro dan saboda tarakokin da akwai tsoro to lahi Allah ne ko ina ko waye ma ya doka mulki in ji akwai tsoro insha Allah goyen baya kowa zai yi kwa
sura ratata sojojin da suka karba suka yi juyel mulki suka karba mulki a hannu mai farin fula yau shekara 10 muna cikin tashin hankali sojojin da suka karba mulki a hannun farin fula muna so ka mana saukin yanayi yau shekara 10 muna cikin tashin hankali
to Murtala waɗansu masu kula da lamura sun bayyana cewa basu yi mamaki ba da wannan juyin mulkin da aka yi a jamhuriyar Niger ganin abubuwan da suka wakana ko kuma suka faru a ƙasashe dake makwabta da kuma kewaye tare da bayyana shakkun tasirin kungiyar nan ta ECOWAS wannan taro da take shirin yi yau dinnan a birnin tarayya Abuja
to Nasiru Zaharuddin kamar yadda kika sani Grace yana ɗaya daga cikin waɗanda suka sha bayanai dangane da ire-iren waɗannan abubuwa to yana cikin waɗanda suka yi wannan hasashen ya kuma bayyana yadda lamarin zai iya shafar kasashen dake makwabtaka da suka hada da Najeriya kamar yadda ya bayyana a hirar da suka yi da Baba Yakubu Makeri
hasashen ya biyo bayan abubuwan da suka faru a Mali da Burkina Faso a lokacin da abin ya faru a Mali Asimi Goita dai kowa ya san cewa a Rasha ya je makaranta da ya makaranta a Rasha ya dawo bayan sun yi wannan juyin mulkin ya kori dukkan sojojin Faransi da suke cikin kasar Mali sai kuma aka zo Burkina Faso Burkina Faso Ibrahim Traore ya zo ya yi juyin mulki shima kuma ya rika daga jet tuta ta Rasha to waɗannan abubuwa biyu da suka faru ganin Mali da Burkina Faso duk suna da boda da Niger kuma a daidai lokacin mutane yara ko samari da wasu kungiyoyi a Niger sun tashi tsaye cewa lalle sai Faransa sun fita sun bar musu kasar su to idan Faransa ta fita wanda ita ce ta musu mulkin mallaka su ne ba America za su kira ko Ingila ba kuma China ba ta da irin wannan cewa za ta je ta yi mulkin mallaka a wata kasa a duniya saboda haka inda za su karkata bai wuce rashin nan ba a jajiberar da shi kansa shugaba Bazoum zai karbi mulki a hannun Muhammadu Yusufu ai in ba kamance ba sojoji sun yi kokari su hambare gwamnatin ba ko kuma su hana shi shigowa to tun sannan shi kansa wannan ya isa ya zama ishara sannan sai ga waɗannan abubuwa suka yi ta faruwa a Guinea a Mali da kuma Burkina Faso to a lokacin sai ya kamata a yi wani abu su hukumomin Niger su san yadda za su yi wani abu domin gudun kada irin wannan abin ya faru in kuma ya faru shi kenan ya ɗinke wannan ɓangaren na Sahel wanda babban rigima ce to su Rasha kaga ko a ran Alhamis ɗin nan da ta wuce ai sun kira taro taron nan sun shirya shi makonni ma da suka wuce sai ya zama kamar arashi ran da aka yi juyin mulkin nan ake kokarin juyin mulki ran Laraba ran Alhamis za a fara wannan taron bana rasa da kasashen Afirka kuma a wurin taron ba irin alkawarin da rasa da ke ba musamman ka san babban abin da yake damun mutane shine abinci su kuma kasashen yammacin duniya ba su da wannan zuciyar ba wa mutane abinci ko taimaka musu da abinci sai dai a siya to su kuwa Rasha yanzu da suka zo wannan taron ma abinda suka fara faɗa tun kafin a yi kudin Niger shi ne za su aika wa kasashen nan miliyoyin tan na tsaba da taki wanda aka rasa daga Ukraine saboda rigimar da ake tsakanin Rasha da Ukraine saboda haka idan muka duba sai muga cewa to ko duwa ne yake nema ya dawo ne yanzu don haka tilas sauran gwamnatoci da suke Afirka ta yamma su tashi haikansu ga yadda za su tare wannan guguwa da ta taho
wato maganan ka dai na nufin ita wannan gwamnatin soji sabuwar gwamnatin soji a Niger a ƙarshe za ta karkata ne ta bangaren kasar Rasha
na tabbata Abdulrahman yana nan yana magana da Ibrahim Traore na Burkina Faso da Asimi Goita na Mali kuma ko a cikin zanga-zangar da aka yi na lura cewa akwai wasu samari da mutane da suke daga tutoci na Rasha kamar yadda aka yi a Mali kamar yadda aka yi a Burkina Faso kuma karkamance cewa mutane da yawa sun yi zanga-zanga iri kan sojojin Faransa da suke cikin Niger ita kanta to waɗannan abubuwan idan ka tattara su sai kaga cewa to a gaskiya tilas a tashi tsaye kuma wannan harka ta Rasha ta riga ta shigo kuma a gwamnatoci da suka rage ya kamata su tsaya musamman shugaba Bola Tinubu ya kamata yayi wani abu da zai tabbatar da cewa an kyautata mutane ba ma wai a Najeriya ba a sauran kasashe tunda abubuwan da suke faɗa shine akwai maganar tabarbarewar tsaro akwai maganar tabarbarewar tattalin arziki to waɗannan abubuwa ne da sun zama ruwan dare ga Afirka ta yamma ko kuma Afirka ma gaba daya wannan dalili duk inda kaje duk kasar da kaje zaka samu irin wannan dalilan dan haka ya kamata a fara wani abu musamman ganin abubuwan da suke faruwa yanzu gashi ita NLC wato kungiyar kwadago ta Najeriya tana so ta kirawo gangami ya kamata gwamnati ta yi yanda za ta yi ta hana wannan gangamin ba wai da karfin tuwo ba ko da karfin soja a zauna a kan tebur kada a yadda mutane su haɗu su irin wannan gangamin zai iya kaiwa ko ina an kai wannan gangamin
to bari mu koma kan batun juyin mulkin na Niger akwai masu zargin kasar Faransa cewa tana da hannu a wannan juyin mulki da aka yi ya zaka hada shi da irin wannan hasashe da kai wannan gwamnati ka iya komawa bangaren kasar Rasha alhali kowa ya san Rasha da Faransa ba su da kyakkyawan mu'amala
Faransa za a yi wai mutane na ta hasashen cewa ai shi shugaba Bazoum da aka tumbuke yayi maganganu musamman na samun kuɗi ko kuma samun yancin kansa na wasu abubuwa da suka danganci tattalin arziki wanda tun daga kan Diori Amani shugaban su na farko ana zargin cewa duk inda wani ya magana irin wannan aka tumbuke gwamnati to abin ya zama kamar arashi ba lalle ne a ce wai Faransa na da hannu a cikin wannan abu ba har yanzu ni ban ga wani burbushin da zai nuna ma Faransa na da hannu a cikinta ba idan da Faransa na da hannu a cikinta to shi Abdulrahman Ciya ne ba zai ce yana magana da Burkina Faso yana magana da Mali ba tunda a waɗannan wuraren kaga sun riga sun kori Faransa daga gurin
to kana ganin wannan abin wani yunkuri ne da za a zo da misali wani lokaci da aka samu Arab Spring bore a kasashen Larabawa kana ganin wannan lokaci wani abu ne da ka iya faruwa a kasashen yammacin Afirka
to gashi nan yana ta faruwa kamar wutar daji kuma sun san cewa ita ECOWAS ko African Union ba su da wasu sojoji a ƙasa da za su iya tura su tunkari irin wannan abin kai idan ma akwai Najeriya za ta yadda ta tura sojoji Niger ne ga ta tana fama da nata matsalolin a Borno da Zamfara da Katsina da Kaduna da Niger kaga ba za su iya ɗaukar sojojinsu a wannan yanayin da ake ciki su ce za su tura su kuma su je su kwato mulki na wani mutum da aka tumbuke a wani guri ba.
Kenan akwai yiwuwar samun wani juyi mulki ma nan gaba kenan a yammacin Afirka ko a Afirka ma baki da.
To abin ya dawo ya fara zama kamar ruwan dare ga duniya. Tilas shugabannin Afirka su zauna su ga wani menene yake jawowa ake wannan juyin mulki. Idan suka duba wannan to watakil shine zai wa abin zai turje abin ya sa a samu hanyar da za a hana irin wannan abubuwa faruwa.
Nasiru Zaradin kenan a hirarsa da Baba Yakubu Makeri. To Murtala kun kwaso hira da Dr. Bashir lokaci ya kwace mana shirin na farko.
Lalle haka ne mun kuma tsaya ne a daidai inda na tambayi shi Dr. Bashir Muhammad Acida dangane da matakan da ya lissafo guda uku da ya ce watakila kungiyar ta ECOWAS ta yi matsaya a kan ɗaya sai nake tambayar sa. Menene ra'ayinsa kan zaɓin da ita ƙungiyar ta ECOWAS za ta yi?
To Malam Murtaza, ni har yanzu ina da fata na cewa diplomasiya zai za ta yi tasiri wajen waton kai karshen wannan damagar ko damadama da ta yi yawa, domin in kan lura ma abin ana gani kusan na cikin gida ne da sauransu, wasu abubuwa ne dai suka faru waɗanda duk wani ma wanda zai maka bayani tiryan-tiryan abin da ya faru abu ne mai wuya. Kuma akwai bangarori da yawa na ƙasar har ma su ma na soja waɗanda kusan wannan abin bai musu daɗi ba. To don haka su kansu sojojin sun riga sun amshi gwamnati, amma suna cikin tsaka mai wuya. Don haka mafita suke gida wadda ba tare da su sun samu matsala ba, kuma su kuma gwamnati ta dawo kamar da ya kamata, kuma ya kasance cewa wasu damuwa da suke da ita akan abubuwan sun ayyana shi. To ina ganin akai haibe hanyar diplomasiya, su waɗannan sojojin akai musu mafita ta cewa za su samu maybe kila fakata diplomasiya ko a France ko a America ko a Nigeria da sauransu, za a ga cewa kila za a kai karshen wannan dama-dama. Amma magana wai abin ya kai ga soji ko wani abu, saboda Malam Murtala ba a mulki na ƙasa ba tare da ƙasashe makwabta ba da sauransu. Har dai in ga irin ƙasa irin Niger wadda ta dogara ga ƙasashe masu ɗimbin yawa kan wasu taimako na ƙasa da ƙasa, da taimako na horon soja, da taimako na kayan yaƙi, da sauran abubuwa dai, ba kuma ƙasar Niger ɗaya ba, ƙasashe da duniya gabaki ɗaya ba mai iya zama shi kaɗai. To waɗannan ƙasashe na Afrika kaga ba kasar Nijar ba ta so cewa su yi bridge da ita ba, domin mulkin ma ba zai yiwu ba. Sannan abu na gaba shine kaga yanzu su kasashen nan su kuma na CDAO ko ECOWAS ba za su yadda da wannan abu, so ganin su kai kamar ya wuce wuri. Kuma kasa mai ƙarfi a cike ita ce kasar Najeriya, za ta ga cewa yanzu kusa ga kowa ɗakin ta a ce an samu irin wannan. To kuma a lokacin da shugaban kasar da yake shugabantar wannan kungiya, to za su ga kamar watsa ƙasa ne a fuskar Najeriya. Don haka shi shugaban zai yi duk abin da zai yi ya tabbatar da cewa ya canza wannan al'amarin zuwa ga maida mulki ga shugaban da aka haɓara. Don haka wannan abu ne wanda nan sha Allah cikin dan lokaci za a ga cewa za a yi maganin shi, domin kasashen duniya da yawa sun yi Allah wadai da wannan. Kuma kaga in ga lura ba wata nasara ce ko jin daɗi ma ake samu ba, aka samu ba da zuwan wannan gwamnati. Don haka wannan abu zai yi insha Allah ba sai an kai ga abin da ya kai dokan mataki na soja ba insha Allah.
To Dr. Bashir Muhammad a ce da ke nan na jami'ar Danfodio da ke Sokoto, a hira su da Murtala Faruk Sanyina. Iya kuma lokacin da aka ɗibo mana kenan Murtala a wannan shirin sabili da aka tilas mu ja labuli anan.
Eh haka ne Malama Grace, amma kafin nan wato kafin mu yi sallama da masu saurare, bari mu dan kawo wato tushen wasu daga cikin muhimman kanun labarai. To Grace, a takaice a yau Lahadi ne ake sa ran shugabannin kasashen kungiyar rayayyar yammacin Afirika ta ECOWAS ko CDAO za su gudanar da wani taro na musamman a Abuja, babban birnin Najeriya, domin tattaunawa kan matakin da kungiyar ta sha alwashin dauka kan sojojin da suka yi juyin mulki a jamhuriyar Niger. Kasar Saudi Arabia na shirin karɓar bakuncin wani taron tattaunawa kan Ukraine a birnin Jidda a ranakun 5 da 6 ga watan Agusta mai kamawa. Taron zai sami halartar jami'an kasashe kusan 30 na yammaci da wakilansu, ciki har da India da Brazil da Indonesia da Mexico da Masar da Chile da kuma Zambia. Dubun dubatar Isra'ilawa ne suka mamaye tituna a jiya Asabar domin zanga-zangar nuna ƙin jinin gwamnati na ci gaba da tsarin tanayin garan bawul ga bangaren shari'a, duk kuwa da kalubalen da ya fuskanta. Masu zanga-zangar da ke daga tutocin Isra'ila sun yi jerin gwanu a Tel Aviv cibiyar kasuwancin kasar, suna ci gaba da gudanar da zanga-zangar adawa da matakan Prime Minister Benjamin Netanyahu.
To madalla masu saurare da takaitattun labaran nan muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma da karfe 4 agogon Najeriya da Niger, karfe 3 agogon Ghana, ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na interview.hausa.com. ko kuma tsokaci a shafukan mu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Murtala Faruk Sanyinna da Baba Yakubu Makiri da kuma injiniyan mu na yau Alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa ko wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.